This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka aka lalubo akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda shi kuke so akan voahausa.com. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Usman Kabara da sauran abokan aiki ke muku maraba. A cikin shirin namu yanzu za ku ji cewa masana a fannin tsaro na ci gaba da yin tsokaci kan harin da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai a birnin Maiduguri da ke arewa maso gabashin Najeriya.
Chadi sun rufe bodansu, ba za su bari su shiga ba in an kora su. Sannan kuma Niger ba za su samu hanyar shiga ba saboda su ma sun rufe bodansu. Sannan Kamaru su ma sun rufe bodansu.
A jamhuriyar Nijar, gwamnatin Yamai ta maida martani kan koken da ake yi na cewa ta hana 'yan jam'iyyar lumana gudanar da taronsu.
Abin da aka ce an hana kenan, an hana su, an haramta shi sai su bari a wasan su bi ƙa'ida da harkar tsaka suka ce su yi shi.
Ta yau rana ce da za ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuka ga sun dace ku yi magana a kai. Za kuma ku iya kiran mu da wannan lambar, wato 202-205-2655, amma a saka alamar ƙari wato plus sai a saka lambar 1 sai a jiro sauran lambobin. Sannan akwai mu ɗauke da labarin wasanni, amma da farko ga labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum, tare da fatan kun wuni lafiya ga cikakkun labarin. Hukumomi a Burundi sun ce sun kama mutane guda uku dangane da yunkurin juyin mulki da aka so a yi wa shugaba Pierre Nkurunziza. Kakakin shugaban ya faɗa wa wakilin VOA wato nan muryar Amurka cewa har yanzu ba a damƙe madugun yunkurin juyin mulkin ba, wato General Godfrey Yambore. Kakakin mai suna Inwili Yamilte ya ce ya yi imani har yanzu Yambore ya ɓuya, ba a san ma a inda ya ɓuyan ba. Yamitue ya ce mutane ukun da aka kama su ne tsohon Director General na hukumar 'yan sanda Halaya Nimaya da tsohon ministan tsaro Sirale Ndayirukiye da kuma kakakin wanda suke da yunkurin juyin mulki ɗin, wato Zeno da Baneze. Amurka dai ta faɗa wa Nkurunziza kar ya tsaya takara karo na uku, kar abin ya ja matsala, domin kuwa sun ce hakan zai iya haifar da rashin daidaito a ƙasar, kamar yadda ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta bakin kakakinta Jeffrey Ratke ya faɗa.
Wani jami'in yankin kudancin Somalia ya ce tsageren Al-Shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu na gwamnati a yankin Shabelle ta Kudu. Gwamnan Shabelle ta Kudu Abdulkadir Muhammad Nur ya faɗa wa sashen Somalianci na VOA cewa da asubahin yau Juma ne tsagirin ɗauke da muggan makamai suka kai farmaki akan garuruwan Awdegle da Mubarak, garuruwan da ke da tazarar kilomita 75 daga yamma da Mogadishu, babban birnin Somalia. Nur ya ce an kashe sojojin gwamnati da dama a wannan harin, yana mai faɗin cewa yana har haɗa hancin wata runduna ta soji domin ƙwato yankin. A makon da ya shige, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya kai wata ziyara ta ba sabon ba zuwa Somalia, inda ya ce Amurka za ta iya taimakawa wajen sake gina rundunar sojin Somaliyar.
To ana shan labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Gwamnatocin kasashen kudu maso gabashin Asiya suna ci gaba da ceto mutanen da suke fadawa cikin hatsarin gudun hijira ta hanyar makalewa a cikin jiragen ruwa akan teku, wanda kuma 'yan fasakauri ne ke kokarin ficewa da su a kowane lokaci. 'Yan raji sun ce sun yi kiyasin cewa akwai mutane kimanin 8,000 da ke galantoye a cikin teku a jiragen ruwa. Kasashe ukun da 'yan gudun hijirar da kuma 'yan tiranin suka yi kokarin shiga, wato Malaysia da Indonesia da kuma Thailand, sun yi fatali da roƙon Majalisar Ɗinkin Duniya da na ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama. Suka ce ba su ne suke da alhakin kula da waɗannan mutane ba. 'Yan tirani fiye da 700 ne dai 'yan ƙabilar Rohingya da na ƙasar Bangladesh suka isa Indonesia a yau Juma'a, a bayan da jiragen ruwa suka musanta cewa sun ceto su daga kan teku bayan nutsewar jirgin ruwansu a dab da gabar tekun lardin Aceh.
Da ƙarshe, shugaba Barack Obama na Amurka ya yi ƙoƙarin tabbatarwa da shugabannin ƙasashen Larabawa da ke ɗarɗarin cewa duk wani shiri na nukiliya da Amurka za ta kula da ƙasar Iran ba za ta gurgunta dangantakarsu da Amurka ba. a lokacin wani taron kolin da yayi da shugabannin kasashen Larabawa na yankin Gulf a jiya Alhamis. Shugaba Obama ya yaba da abin da ya kira alƙawarin da Amurka ta yi ma shugabannin yankin Gulf na bayar da kariya tsaro ga kasashen su. Yana mai cewa zai iya yin amfani da ƙarfin soja idan har kasashen nasu suka fuskanci barazana daga ƙasar Iran ko wasu. Wannan taron kolin da aka gudanar a gandun shakatawa na shugaban Amurka Camp David ya kunshi shugabannin da manyan kasashen ministoci wato manyan ministoci da kasashe shida na kungiyar kasashen yankin Gulf. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kabar mu fara da Najeriya, inda masana a fannin tsaro ke ci gaba da tufa albarkacin bakinsu game da harin da ƴan kungiyar Boko Haram suka kai a birnin Maiduguri a ranar Larabar da ta gabata. A cewar Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya, wanda ya yi aiki da rundunar dakarun ECOMOC da ta yi aiki a Saliyo a shekarun 1990, harin wata alama ce ta takura, wato ta takura da ƴan kungiyar suka shiga.
Abin da yake faruwa shi ne idan tura ta kai bango. Tura ta kai bango kuma shine misali Chadi sun rufe bodan su ba za su bari su shiga ban an kora su, sannan su ma Niger ba za su samu hanyar shiga ba saboda su ma sun rufe bodan su, sannan Kamaru su ma sun rufe bodan su. To kaga dole shine kamar bangon kenan. To yanzu kaga dole su dawo su tari abokan gaban su, wato su sojojin Najeriya kenan.
Za a iya cewa kenan suna nan yanzu a cikin jama'a a garuruwan da ke waɗannan yankunan da ke fama da wannan rikice-rikice.
Wallahi suna nan a ciki, ba ma a yankunan da ke fama da rikice-rikice ba, har yankunan da kake jin shiru ba sa fama da rikice-rikicen, suna nan. Akwai su a Kano, akwai su a Bauchi, akwai su a Jigawa, akwai su a Katsina wanda yanzu ka ji shiru, to amma wallahi har yanzu suna ciki kuma kulliyomin kama su ake ba dare ba rana. Saboda haka suna nan a ko'ina, ba ma magana Maiduguri da Adamawa da Taraba ne ko da Yobe ba.
Duk da cewa dai an sha yin irin wannan alƙawari, akwai rahotanni da ke cewa rundunar sojin Najeriya ta ce za ta kawo ƙarshen wannan matsala ta Boko Haram nan da ƙarshen watan nan na Mayu. Kamar ya kake kallon wannan kalami nata?
Abin da yake faruwa wa kalami ne, dama dai ba a yi niyya ba ne. Ni kullum nakan faɗi gaskiya tun a wancan lokacin da abin ya tsanani shi ne Najeriya ba ta shirya ba. Inda da lokaci zan ma bayani dalla-dalla. Dalilaina shi ne lokacin muna Sierra Leone a 1998 aka yi yarjejeniya da su AFRC. Armed Forces of the Republic of Sierra Leone Council, that is waɗanda suka karɓi mulki a nan Ahmadu Jankaba, da aka yarjejeniya da su John Paul Koroma da kuma cabinet ɗinsa, sai suka zo suka ce wannan yarjejeniyar su ba su yarda da ita ba, babu wani maganar zaman lafiya, sai dai yaƙi tsakanin su da sojojin Najeriya ko kuma sojojin ECOMOC. A lokacin nan suka yi ta kawo mana hari wanda sun dan kashe mana mutane da yawa, kusan 27 ko makamancin haka. Sai Abacha ya ce to tunda haka ne ga shar an kashe mana mutane, da daddare ya kira shi first commandant dinmu ko ya ce ECOMOC commander, ya ce masa lallalalle yana so within 24 hours mu kama Freetown,
wato tsakanin sa'o'i 24
awa 24, ya ce lallalalle a cikin awa 24 yana so a kama cikin garin Freetown har da gidan shugaban kasa. Kuma abin da zai baka mamaki shine a cikin wannan lokacin muka shiga muka yi nasara, bana manta ran talata muka shiga, ran laraba da daren muka shiga muka kama gidan shugaban kasa. Abin da yake faruwa shine kasar bata aminta ba a wancan lokacin, inda ta aminta gashi an hada kai tsakanin Chadi da Kamaru da Niger, da Niger da Chadi an hada kai za a yaki Boko Haram. Na ce masa wannan duk ƙarya ne da shiriri tarbanza. Najeriya idan ta shiga ta yaki da Kamaru da Chadi da Benin ma a hada har da Togo, in fact duk West African countries a ce za su zo su taru akan Najeriya su yaki,
wato kasashen yammacin Afirka,
ina tabbatar ma za duka kasashen yammacin Afirka a ce su taru za su yaki Nigerian soldiers, wallahi ba za su iya ba, saboda nan daya makaman mu sun fi nasu karfi, sannan kuma mu sojojin mun fi nasu karfi, saboda haka ba za su iya ba. Kaya kenan kawai wani makirci ne watakila da kuma ra'ayi irin na gwamnati, ba zan boye ma ba, shine kawai ka wannan abin ya lafsin har ka wannan lokaci.
Soja bi rigi man hanka ka kowa ga bakin ku zai ga farin ku.
Captain Abdullahi Bakoji Adamu kenan mai ritaya wani mai shiri kan al'amuran tsaro kuma tsohon soja a dakarun ECOMOG. To daga Najeriya bari mu tsallaka zuwa jamhuriyar Niger inda gwamnatin Yamai ya maida martani dangane da sukar gwamnatinsa da ake na cewa ta hana ƴan jam'iyyar adawa ta lumana gudanar da taron su. Shin ko menene dalilin hana su wannan taro? Tambayar kenan da Abdul Aziz Adili yayi wa gwamnan wato Hamidu Garba.
Su ƴan lumana sun yi tambaya a ba su izini don su yi meeting. To da sun ka aje takardar su a nan wajen mayor, da sun aje takardar ta yi kwana biyu. Ran 20 ga wata sun ka aje sun ka so su yi wasa 22 ga wata. Mu kuma takardu na tace muna ga aji na uku. Dole ana san irin wannan abu an kasar da sai ya yi kwana biyar, tun da ta yi kwana biyar. Su kuma alhalin kamar da sun kai kwana biyu cikin kyautai. Na kamar sai ya ce musu kenan wannan tun da ba su tambayi ta ba sai kwana biyar ba, ya ce sai su daga a gaba sai su yi. Ba su yi haka nan kin ba sai sun ka tashi sun ka tafi can kowar zaurinsu sun ce za su yi. Mu kuma ka ce a tun da doka abin da aka ce an hana kenan an hana su, an haramta shi sai su yi su bari a wajen su bi ƙa'ida da harka ta kazu suka ce su yi shi. Muka tura musu mutanen abin polisai sai muka ce musu to yanzu a ce musu su shiga cikin zaurin nasu ɗakin nasu ba ga hanya ba. Su shiga cikin zaurin nasu su yi aibin harkarsu. A ranar gobe suka shiga ciki sun kai muhawarta su yadda kamata suka wace ba wanda ya ce musu kala. To mu abin da ba mu mamaki sai suka taso suka ce a su suna son gwamna ya yi murabus sun kai ƙara a majalisa. Ɗaya abin da muke da suna justice. Muka ce to alhamdulillah muna jira jure gire mu. Mu je mu ba da amsa mu je tsakaninmu da su wane ne ya yi wani gaskiya. Tunda mu a wajenmu sun taka doka muka ce ba su bi hanyar gaskiya ba su bari su sake tambaya in tafi tafta kwana biyar su gan an hana su ko ba an hana su ba.
Kakakin nasu Salisu Leje yake ce muna ana gani da president na kungiyar PNDS tarayya Bazoum Mohammed da shi da Zaku Jibo suna.
Ni Yamai nake kula da ita ba abin da ke cikin jirgin gaba ɗaya ba bai shahe ni ba. Wanda ya tambaye ni da shi muke aiki ya sun tambaya su kansu ai sun shayin taro. Ba su tambayi kowa ba, waye musu magana. Su sun ka tashi sun kai magana, sun ka tambaya. In ka tambaya ka ta kai so ka bi ƙa'idoji da abin da suka ce, kamata ya to ka yi aiki da abin da doka ta ce. Sun tambaye mu, ra'ayinmu muka bada. Muka ce, ah, ta kamar kun ka aiko mana, wallahi ba ta bi hanya ba. Kuma wannan bisa gaskiya ce muka yi da musu ta. Amma su kansu, ai bancin wannan kin sun yi wata wani taro a Dar es Salaam, ba su tambaya ba. Amma ba wanda ya ce musu kala. To, abin da ka wannan sun tambaya. Sun tambaya su ce suna so su yi, suna so su bi ƙa'ida, su bi abin da takardu sun ka ce mana. To, tun da haka ne, tun da kun rubuta mu, mu ga abin da takardu sun ka ce mana kwana biyar ne. Ku je takardun ku, ku je kun kai kwana biyar, sai ku je ku yi abin da ku. Shi kenan.
Kenan kun samu kun sasanta da shi da Sumana Sanda kun sa kun magana fiska wannan abu?
A ni yanzu ba su kai ƙara ba, ni shi yake, shi yake kawai su ta kire ni kawai. Abin da ni ke jira kawai shi kenan.
Kenan sun kai ƙarar ku nan babban kotu na
ƙasa? Sun kai ƙarar na justice. An tura musu majalisar tsaro, mutanen tsaro, sun hana su yi rayuwarkinsu. Tun da sun kai ƙara, ni ba na zama sai da jijiya kire ni. In je in yi miyar dalili. Kamsa haka za a sani tsakanina da shi wane ne wani gaskiya. Ko ba gaskiya ba? Tun da kai ƙara, in da kai ƙara sai ni mu je ta kwan hanyar jijiya kire mu da ni da shi ke sai mu je mu ce. Shi ya ce ga abin da aka yi shi layin da aka yi. Mu kuma yi dalilin da ya sa muka yi wannan abu.
To su sun ka ce cikin fulcikin wannan taron da sun ka so su yi ai bai taka ma constitution ba ta ƙasar Yamai ta ƙasar Niger abin da ke san ce.
Ka san kowa cikin ƙasa yana da hanya an ba shi. Je yi mitin kin shi irin kin shi. Amma doka ta ce in kana so ka yi in ka aje takarda ka tambaya. To takarda takarda ka aje ki za ka mata sai kwana biyar. Su kuma sun aita karar su kwana biyu kawai sai. Dukkan matsala ita kenan ma. Kuma ba an ce musu ba su yi ba. Sha an kai su daga. Tunda ba su bi doka ba. Su yadda doka ta ce.
Jama'a ga zance zani.
Sai ka hodi mai iya shatan zamani.
Jama'a ga zance zani.
Gwamnan jihar Yamai kenan wato Hamidu Garba a tattaunawarsu da Abdul Aziz Adili. Tanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da kuke ganin ya kamata ku yi tsokaci a kansu. Lambar da za a kira da ita ce 2025255. Amma a sa alamar ƙari wato plus sai a sa ɗaya sai a jiro lamba. Amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar.
Banana, 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 banana
da kidin arami wallahi be kano zamu je wai zaman wani ba namu ba abin wani ba namu ba gidan wani ba namu ba uban wani ba namu ba uwan wani ba ta mu ba kidan zami na ta ne
yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
Tumadalla kiranmu na farko ya zo ne daga wato kudu masu gabashin Najeriya a jihar Anambra. Wane ne a kan layi a Anambra?
Talladi mai shayin gurbu sun tsamo a kofar yamma mazaunin jihar Anambra Garkwa Local Government Kano State.
To, Talladi muna jinka.
Eh, bayanin da magana da wannan kaftin soja yayi. To gaskiya mu mutanen Najeriya da mun san duka abun harbokin dukkan da faru fati duka dai ga ina abin da yake faruwa kenan a Najeriya kuma mu talaka mun sani kowa kuma ya sani a Najeriya saboda haka ubangiji Allah ka taimaka a talakan Najeriya gwamnati mai zuwa ubangiji Allah ka bata ikon rike talakanta.
To madalla mun gode mallam, mun gode mallam Talladi. Bari mu je jihar Ondo a can kudu maso yammacin Najeriya. Wane ne a kan layi a jihar Ondo? Alan Salihu muna jinka.
Local government.
To muna jinka.
Eh wato bayani na kan Burundi ne wannan al'amuran da suke tafi a kan Burundi.
Na'am.
A gaskiya wannan shugaban kasar ya kamata a shugabannin Afirka su hada kai ma ummatin ku bai za a cin ku dai domin dai wannan rashin mutunci ne na shugabannin Afirka. Ina zaman ne musu zauna a kan ko lokaci kan mulki. Dan haka bai dace ba. Dan haka a cin ku dai shi kawai.
To mallam Salihu mun gode, bari mu je Zamfara. Wane ne a lakallai?
Mallam Kadir Ahmad.
To mallam Kadir, barka da shigowa wannan fili.
Mallam Horara, hello.
Eh muna jin ka mallam Kadir.
Mai magana ta ni akan Burundi ce.
Eh ina jin ka.
Wannan shugaban kasar ba wani abu ne dan koran Turawa ne kawai.
Menene yasa kace haka?
Menene yasa kace haka nan? Saboda ɗan ƙasar sun nuna cewa ba su tare da shi, wannan kuma suna tare da sojojin nan sun kihar da shi, amma daga baya aka zo aka yi makarƙashi ya ita wace ya ita.
Amma Malam Abdulkadir, kar ka manta akwai waɗanda suke mara mai baya wato su ga cewa ya yi ya tsaya takara a karo na uku.
Waɗannan da ke mara mai baya ya kamata su hito su nuna suna goyon baya ne, kamar waɗannan da suka hito suka nuna cewa ba su so ne.
Kamar Abdul Kadir mun gode, bari mu je jihar Niger. Wane ne a kan layi?
Ba Niger ba, Osun ke Ilesha, Ilesha.
To, amana afuwa daga Ilesha. Wane ne a kan layi?
Eh, Abdullahi.
To, Mallam Abdullahi muna jinka.
Barka da wannan lafiya aiki.
Lafiya kalau. To, ina ga kaman layin Abdullahi daga Ilesha ba shi da kyau. Bari mu je jihar Benue. Wane ne a kan layi a Benue?
Kana magana da Alhaji Abdulrahim Abubakar ARA.
To Alhaji Abdulrahim muna jinka.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Wato ni ra'ayina shine akan matsalolin siyasan da yake gudana a Najeriya. Wato ya kamata APC su hada kai. Tunda sun karɓe mulki a PDP, ya kamata su haɗa kai wajen zaɓen shugaban majalisa, don daga nan ake samun baraka wanda ba ma fata ubangiji Allah ya kyauta.
To Mallam Abdulrahman, wato Abdulrahman mun gode, bari mu je jihar Bauchi. Wane ne a kan layi a Bauchi?
Na magana da Umar Awal Katagu, zaki local government Bauchi state.
Mallam Umar, barka da shigowa wannan fili, menene ra'ayinka?
Yawa ma ra'ayina shine dangane da ainihin wato yadda shugabanni suke mulki, yana da kyau a ce su rika kula da abin da ya dace.
Eh, muna jin Kamala Umar.
Yawa misali duk kowa riga ya san yadda yanayin yadda kasa take.
To ga dukan alamu dai ina ga kamar ko layin sa ne ba shi da kyau, bari mu je ga jihar Kebbi. Wani ne akan layi a Kebbi?
Musa ne, Musa Adamu daga Jambali, Kebbi.
Malam Musa Adamu, muna maka barka da zuwa wannan fili. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina ina kira ga shugabannin Najeriya don Allah su tausaya mu, musamman mu mazauna karkara, halin da muke ciki na rashin kwanciyar hankali. Ina kira ga shugaban kasa mai zuwa, Allah ya taimake shi ya samu muna
kamar a wani yanki kenan, a wani yanki kenan kuke fama da matsalar tsaro din?
Eh, kusa ga jihar Zamfara muke, dan kowace ta gune.
To da fatan waɗanda suke da alhakin kula da wannan fanni suna jinka. Malam Musa Adamu, mun gode kwarai da gaske, bari mu je jihar Bauchi. Yawa, muna jinka.
Kuna magana ne da Alhaji Ibrahim da Zauda.
To Alhaji Ibrahim, muna maka barka da zuwa.
To ni dai ɗan lokacin da nake so na yi shi ne, to Allah, ina kira ga
Alhaji Ibrahim, muna jinka.
Kira nake ga gwamnan jihar Bauchi. Eh, taimaka don Allah, don Annabi, ya yi haƙuri ya biya malamin makaranta da dukkan sauran ma'aikatan jihar Bauchi albashinsu, don Allah, don Annabi. Wannan shine kiran da nake ga gwamnan jihar Bauchi.
To Alhaji Ibrahim, da wannan kira naka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku, domin ku bayyana ra'ayinku. Mun gode ƙwarai da gaske. Yanzu kuma ga Mamadu Danda daga Kamaru da labarin wasanni.
Wasanni a takaice. Bari na fara da kwallon hannu da za a fara bugawa a ƙarshen wannan mako don ɗaukan kofin, inda 'yan wasan ƙasar Kamaru maza da mata tuni suka kama hanyar zuwa can birnin Libreville a ƙasar Gabon ta hanyar mota. FAB Tukase da Anziko Handball suna kan hanyarsu da niyan taka rawar gani a Libreville ɗin. Ita ƙungiyar Andre Ziko Handball ita ce ke kan gaba a Kamaru, kuma take rike da kofin ƙwallon hannun na maza, kuma na farko ne ta fita zuwa wata ƙasa don buga ƙwallo. Tukase da FAB maza da mata suna shirye. Ita FAB ake ganin za ta lashe gasan, tunda Petro na Angola ba za ta zo wannan gasan ba. A ƙwallon ƙafa, a yau ne aka buga ƙwallon ƙafa na liga na biyu na ƙasar Kamaru na ranar 15 kenan. Meki ta kara da Colom na Samelima. Sauran wasanni bakwai na liga na biyu za a buga su ne a gobe Asabar, inda kuma ake ganin NG Sport Egle na Menua da Renaissance in Bafusa za su tara 'yan kallo. A liga na ɗaya a ranar Lahadi nan ne, Cotton Sport na Garwa da ke kan gaba a gasan na ƙwallon ƙafa na ƙasar Kamaru za ta kara da New Star na Douala. Ita ma Lyon Sport Academy za ta je ta kara da Union na Benin Douala ɗin. A ƙwallon raga kuma ana shirya gasan da zai haɗa matasa na club kusan 40 a birnin Yaounde. Haka ma tennis na teburi za a yi a ranar Asabar din nan da karfe 8 a ENGS na birnin Yaounde. Mamadu Danda, sashen Hausa na muryar Amurka a Jamhuriyar Kamaru.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ruwan wuta da ƙarar bindigogi ya karaɗe ko'ina cikin birnin Bujumbura na ƙasar Burundi a tsakanin sojojin ƙasar masu goyon bayan shugaban ƙasa da kuma waɗanda suka ba da sanarwar kwace mulki daga hannun shugabanta Pierre Nkurunziza, wanda General Niyombare ya bada a ranar 13 ga watan nan na Mayu. Harin ya faru ne lokacin da Nkurunziza yana ƙasar Tanzania wajen taron tattauna matsalolin ƙasar Burundi, tun bayan da jam'iyya mai mulki suka ba da sanarwar cewa sun tsayar da Nkurunziza a matsayin ɗan takarar shugabancin ƙasar karo na uku, duk kuwa da yarjejeniyar Arusha ta shekara 2000 wacce ta fidda ƙa'idar wa'adin mulki sau biyu kacal. Sanarwar ta haifar da zanga-zanga kashi-kashi a birnin da kewayen Bujumbura, inda 'yan sanda suka dinga harba barkonan tsohuwa da amfani da motocin feshin ruwa da harsashen gaske wajen tarwatsa masu zanga-zangar. akalla mutane 20 suka mutu, ɗaruruwa suka jikata, aka kuma kama masu dimbin yawa a mako biyun yin boran. Barazanar matasa ƴan bangar siyasar jam'iyyar mai mulki game da zaɓen ƴan majalisar da za a yi ranar 26 ga watan nan da na shugaban ƙasar ranar 26 ga watan gobe ta sa kimanin ƴan ƙasar Burundi guda 60,000 ne suka tsallaka gudun hijira zuwa makwabtansu tun daga watan Maris zuwa yanzu domin gujewa faruwar yaƙi a ƙasar. Amurka na bin yanayin sau da ƙafa da yin Allah wani da tashin hankalin da ya ɓarke a Bujumbura. A ƙoƙarin neman komawa shugabancin ƙasar karo na uku, jam'iyya mai mulki ta Burundi ta rasa tarihi na ɗorewar demokaraɗiyya. Ƙasar Amurka na kira ga dukkan ɓangarorin da su dakatar da tashe-tashen hankalin da gaggawa da kuma shawo kan matsalar. Mun goyi bayan shugabannin al'ummar gabashin Afirka wajen shirin samar da zaman lafiya na 13 ga watan Mayu da yin zaɓe a demokaraɗiyyance da ya zo daidai da sharuɗan zaɓen ƙasar Burundi da kuma yarjejeniyar Arusha da kawo ƙarshen yaƙin basasa mai tsarkakiya. Muna kiran dukkan masu ruwa da tsaki da su ɗauki matakan da suka dace domin aiwatar da yanayi na zaman lafiya da ya dace da ingantaccen zaɓe da bin doka da oda wanda suka hada da dokokin mulkin farar hula na Burundi. Mun damu mutuƙa dangane da sa hannun sojojin Burundi cikin rikicin Bujumbura. A ƙarƙashin dokar Lisi, gwamnatin Amurka ba za ta bada taimakon sojoji ba ko kuma horar da wasu sojojin ƙasar Burundi ba. Matuƙar sun aikata ayyukan cin zarafin bil'adama, yana da aminci ga 'yan Burundi daga soji har farar hula da su ci gaba da mutunta yarjejeniyar Arusha ta zaman lafiya su kuma guji rikici. Amurka za ta ci gaba da bin diddikin abin da ke faruwa a Burundi, sannan kuma su ɗaura matakin hana visar izinin shiga Amurka ga duk wanda aka samu yana da hannu aikata wani abu da zai tayar da hankali ko kuma kawo yaƙi a ƙasar Burundi. Wannan shine sharhin muryar Amurka da bai na muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla yanzu kuma ga Baban Mus'ab da takaitaccen labaran duniya.
To hukumomi a Burundi sun ce sun kama mutane uku dangane da yunkurin juyin mulkin da aka soyewa shugaba Pierre Nkurunziza wanda a lokacin ma baya ƙasar. Haka kuma wani jami'in yankin 'yan kudancin Somalia ya ce tsagerin Al-Shabab sun kama wasu sansanoni guda biyu a gwamnati wanda kuma a yankin Shabelle ta Kudu suke. Gwamnatocin ƙasashen kudu maso gabashin Asiya suna ci gaba da kin yarda da karɓa kuma da maganar 'yan cirani masu gudun hijira daga wasu ƙasashe wanda wasunsu ma kan makale a kan jiragen ruwa a cikin teku. Shugaba Barack Obama na Amurka ya yi ƙoƙarin tabbatarwa da shugabannin ƙasashen Larabawa da ke taro a nan birnin Amurka wanda suka yi suka gama shi ya tabbatar musu da cewa yarjejeniyarsu ta tsakanin Amurka da kuma Iran da maganar makamin ko makamashin nukiliya ba zai taɓa dangantakarsu da su Amurkan ba.
Tuma sauro da haka mu kawo ƙarshen shirin namu ne, sai kuma gobe Allah ya kai mu za mu sake dawowa da wani sabon shirin da safi kenan, Allah ya kai mu. Kafin nan bari mu taya a wato Yahaya Abdullahi Bello da Hawwa Garba Kazaure muna ɗauran aurensu da za a yi gobe Asabar idan Allah ya kai mu, wanda za a ɗaura da ƙarfe 2 na rana a gidan Alhaji Salisu Garba Sha Iskawa Kazaure a jihar Jigawa. Da fatan Allah ya sa a yi taro lafiya. Yanzu a madadin Usman Kabara da ita an gabatar da shirin da kuma Mrs. Julie Leathers Gresham da ta ba da umarni da injinanmu Mr. Suleiman Mahmud Lalo daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.